بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci wanda yanzu mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 26 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin wato 14 ga watan June shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da kenan tudun wadan Zaria inda aka fi da suna masallacin daddare inda muke gabatar da karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na 30 insha Allah cikin jarangiyar darasan tafsirin suratu Al-Qasas Allah ubangiji ya samu dace to a wancan darasi da gabata mun fara tattaunawa game da wasu ayoyi guda uku fadan Allah madaukakin sarki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar har zuwa karshen fadan Allah a aya ta 70 wato walahul hukmu wa ilayhi turja'un karama malam Nura Musa sahabi zai sake karanta mana wannan ayoyi har kuma ya wuce zuwa fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan har zuwa ƙarshen aya ta 73 fadin Allah wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu na'am
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
نعم جزاكم الله خيرا idan za a yi tunawa a wancan darasin mun tattauna game da waɗannan ayoyi guda uku na farko daga aya ta 68 zuwa da 70 tun daga fadin Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yulinun wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhir to a daidai wannan gaban ne akwai ragowar tattaunawa da muka dakata saboda ƙurewar lokaci insha Allah zamu sake komawa kan fadin Allah wa huwa Allahu la ilaha illa huwa kuma shine ubangiji Allah abun bauta shi kadai bisa cancanta la ilaha illa huwa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya gare shi take fil ula a nan duniya wal akhirah da kuma gobe kiyama walahul hukm kuma Allah shike da hukunci wa ilayhi turja'una kuma gare shi ake komar da ku akwai da shi kanta kuma wa ilayhi tarji'un gare shi kuke komawa a shi lafazin alhamd malamai suka ce huwa sana'u ala man yastahiqu bima yastahiqu shine ayi yabo ga wanda ya cancanci yabon kuma ayabe shi da abin da ya cancanta saboda haka Allah madaukin sarki ya fi kowa cancantan yabo kuma shi yasa ake yabon shi da abin da ya cancanta shi yasa ma Allah madaukin sarki ya dauki ragamar yi wa kanshi yabo saboda ya fi kowa sanin kansa ya fi kuma kowa sanin me ya cancanta a yabe shi da shi a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki ya yabi kansa da lafazin alhamdu a wurare sama da 20 a wanda wannan yabon ya yi shumuliya wato ya game dukkanin wuri da dukkan lokaci kaga wannan da aka ce fil ula wal akhirah to shumul ne az-zamani a farko da ƙarshe a farko da ƙarshe wato wannan shumul ne gamewa ne na ainihin az-zaman na lokaci akwai kuma inda Allah madaukin sarki ya ambaci shumuliya wacce take ta shafi wurare kamar fadan Allah walahul hamdu fis samawati wal ard walahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tuzhiruna kuma Allah shi yake da yabo a cikin suratul rumi kenan ko fis samawati wal ard asammai da ƙasa kaga wato ya shafu nan kuma waje kenan a cikin sama da cikin ƙasa wa ashiyan da kuma da yammaci wa hina tuzhiru da kuma sanda kuke ganin hasken safiya kaga ya haɗe yabon Allah a wuri da lokaci a duniya da lahira ta ko ina kenan shumulun zamani wa makani shi da za mu ga cewa kamar da malami suke tsatsuba akan wannan mas'ala sai da suka lalubo surori da Allah madaukin sarki ya fara bude su da lafazin alhamdu akwai guda 5 akwai kuma surori guda 4 da aka rufe su da lafazin alhamdu dan nuna muhimmanci game da ambaton godiya ga Allah madaukakin sarki da lafazin alhamdu kar mu manta shine yabon wanda ya cancanta ta hanyar fadin abin da ya cancanta wuraren da aka fara bude surori da alhamd su ne kamar haka wuri na farko suratul fatiha fadin Allah alhamdulillahi rabbil alamin tare da cewa akwai sabani shahararre tsakanin malamai shin alhamdulillahi rabbil alamin shine farkon suratul fatiha ko bismillahir rahmanir rahim shine farkon ta zance mafi inganci shine alhamdu din shine farko saboda wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanin ni Allah inji ubangiji madaukin sarki da ni da bawana sai Allah ya ce idza qala al-abdu alhamdulillah kaga farko ban ne fara baraki idan bawa ya ce godiya ta tabbata ga Allah sai Allah ya ce hamadani abdi wa idza qala al-abdu ar-rahmanur alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sai ce majjadani abdi har zuwa ƙarshe malami sun huta da wannan dan tabbatar da cewa farkon alhamdu shine alhamdu din wasu malaman kuma sun tafi da wasu hujjoji nasu zuwa ga cewa farkon alhamdu shine bismillahir rahmanir rahim wallahu a'lam wuri na biyu da aka fara bude sura da alhamdu shine suratul an'am fadin Allah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ودانا تبتا قال الله وبنجي واندا يهل تسمي دا كسا كما يهل تحسكي دا دوه سنن أحكا دن كما كابريسنا دي تا الله دا أبن شركوس الله كفير مولد الشركة sai kuma sura ta uku ce suratul kahf fadan Allah alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'allahu iwaza qayyiman litundira ba'san shadidan zuwa kashi litundira ba'san shadidan Allah yana cewa alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da bawansa littafin nan wato alqur'ani sai kuma suratul saba suratul saba ta fara da alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati وما في الأرض وله الحمد في الأولى عفوا وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير غودانا ثبتا ga Allah ubangiji wanda ya halicci samai da ƙasa kuma godiya gare shi take rana alkiyama kuma shine Allah mai hikima masanin komai sai kuma suratul fatir da Allah ya bude ta da alhamdulillah fatiras samawati wal ard fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatan مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء زوات بشم آية وليا تثبت على الله أمين جيجي واندى يهل تسمي دك أسا سان ننكما يسني ملايكوس زما أنسا وانش زواغ أنباوا ملايكو نما سفر كافكي بيبيو كو أكو أكو كو هرهدو كما الله ينا كارا أبن ديسو أتكين هلتا kaga waɗannan surorin duka sun fara da alhamd saboda muhimmancin godiya ga Allah madaukakin sarki sannan wasu hudu kuma suka kare da alhamd to wasu kuma suna ganin wannan ma dalili ne akan cewa suratul fatiha ba alhamd bane farkonta domin suna so su balancing ya zama hudu ne suka fara da alhamd hudu kuma suka kare da alhamd hakan a ganin su yafi dacewa da sirri na alqur'ani ta bangaren al-ijaz al-adad wannan wani zanci ne mai tsayi wasu surorin sun kare da alhamdulillahi rabbil alamin ta farko idan ka dauko daga sama ita ce suratul isra suratul banu isra'i fadin Allah a karshen ta a aya ta 111 da Allah yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli Allah yace wa kabbirhu takbira kuma kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai riki da ba wanda kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa kuma ba shi da wani majibanci wanda a dabi'ar dan adam in ya shiga cikin wata kaskanta sai ya nemi wanda zai belin sa to Allah bai bukatar wannan shine ma'anar wala mai kullahu waliyyu min adh-dhilli sannan Allah ya ce wa kabbirhu takbira sai kuma suratul nahl go ita ma wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi nam lego wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ko ya'malu ita ce aya ta 93 karshen suratul nam Allah yace ka ce musu godiya ta tabbata ga Allah ubangiji Allah ba zai gushe ba yana nuna muku ayoyinsa har sai kun gane su lalle ubangijinka bai kasance a wofance daga ababan da kuke aikatawa ba sai kuma suratul safat ita ma Allah ya cike ta da fadin sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kaga walhamdulillahi rabbil alamin tace aya ta karshe a cikin ta tace aya ta 87 a cikin wannan sura mai albarka. Sai kuma sura ta ƙarshe a cikin wannan jeren giya ita ce suratul zumar da Allah ya kare ta da cewa wataral mala'ikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ita ce aya ta 75. Allah ya ce zaka ga mala'iku sun ya kewaye da al'arshin Allah ranar alkiyama suna ta tasbihi ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki a nan za a hukunta duk wani hukunci da za a yi sannan kuma a ce to godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai waɗannan suna mana ishara ne zuwa ga muhimmancin godiya ga Allah a farkon al'amari da ƙarshensa da haka wasu suran aka buɗe su da godiya ga Allah wasu kuma aka ƙare su da godiya ga Allah ina fata mun gane ta ba da haka za ka ga shi musulmi ana neman shi da a kowane al'amarinsa ya dinga godewa Allah idan ka ci abinci za ka yi addu'a alhamdulillahi allazi kafana wa razaqana min ghayri makfin wala wala makfurin cikin lafazin Bukhari kenan wannan na san ba a saba da shi sosai ba ko an fi sabawa da na Tirmidhi alhamdulillah da zai al'amani hadha ta'ama warzaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa to ba shi kadai bane a kwancin din gure na tabbata ga Allah ubangiji wanda ya cishe ni wannan abincin kuma ya azurta ni da wannan abincin ba dan karfi na ko iyawata ba a wancan lafazin kuma gure ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya azurta mu ghairi makfiyin wala makfurin Allah ba mu wadatu da arzikinka ba muna buƙatar na gobe wala makfurin kuma Allah ba mu butulce maka ba akan abin da ka ba mu abin da ake so kenan ka ci abinci sai kai wannan da haka in ka sha ruwa alhamdulillahi ladhi at'amani wa sakani da sauran addu'o'i ire-iren waɗannan in ka tashi daga bacci me aka ce ka fara da shi alhamdulillahi ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur guda ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya raya mu bayan ya kashe mu karaman mutuwa kuma izuwa gare shi za a tashi dama kamar yadda muka farka yanzu daga bacci har kuma ranar alkiyama idan an bi farkawa daga mutuwa wannan ya cikin sahih bukhari in zaka saka sutura alhamdulillahi ladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa Allah ubangiji nake godiya wanda ya sutar ya tufatar da ni wannan tufafi kuma ya azurta ni da shi ba dan karfi na ko dabara ta kuma na lura da yadda godiya take shiga cikin hatta kananan abubuwan da muke rena wanda kullum muna yin su kullum zaka ci abinci kullum zaka yi bacci kullum zaka yi ainihin sanya sutura idan kai atishawa atishawa wannan da muka rena me aka ce in kai ta kace alhamdulillah sai in ka fade ta nema sannan ka cancanta wanda yake kusa da kai ya gaishe ka yace maka yarhamukallah kuma kamantar su in baka fade ta ba baka cancanta a gaishe ka haka nan idan ka ga wani wanda yake cikin wata jarabawa rashin lafiya ko hadari ko wani tsautsayi ko wanda ya shiga cikin wani jidali a rayuwa ba dariya aka ce kai mushi ko ka mai ba'a ko ka zoleye shi ba sai aka ce ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtuliya bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya warkar da ni daga abin da ya jarabci wannan bawan Allah kuma ya fifita ni akan mutane da dama cikin halittarsa idan kai ne ka samu wata ni'ima nan ma za ka yi addu'a kamar yadda muka ji daga annabi Ibrahim alaihi salam da yake addu'a yana cewa alhamdulillahi alladhi wahabali alal kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a nabi Ibrahim mun sani cewa yayi jinkiri wajen samun da kamar da kissa shi take nunawa lokacin da Allah ya azurta shi da da kuma ya saki azurta shi da wani ya kuma shi alƙawarin zai wanzar da zuriyarsa ƴaƴa da jikoki da annabawa a cikin su sai yake godewa Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi wahabali alal kibari isma'ila Allah ubangiji da ya bani a cikin girman shekaruna ya bani da isma'ila ya bani da ishaqa shi nake godewa yace inna rabbi lasami'ud du'a to haka yake so duk sanda ka samu wani abun alkhairi ka godewa Allah to haka nan in ma wata jarabawa ka shiga in wata jarabawa ma ka shiga Allah ya jarabce ka da wani abu mummuna kare tattalin arziki rashin lafiya wata damuwa wani rikici wata rigima bashi ne maka tutu ko menene ko rauni ka ji ko hadarin mota sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar Allah ubangiji muna gode maka a kowane yanayi amma muna neman tsarin ka daga halin ƴan wuta halin ƴan wuta shine kadai halin da ba a godewa Allah saboda kamar yadda mulla ayyul qari yake fadi a cikin mirqatul mafatih yake sharhin wannan hadisi yake cewa fihi isharatun ila anna sa'iral halati min al-mihan wannan hadisi yana nuna cewa duk wani hali da ka samu kanka na jarabawa wal baliyati da duk wani bala'i da ka samu kanka a ciki fi isharatun ila fi mimma yajibu shukr alaiha wajibi ne ka gode wa Allah akan wannan jarabawa li annaha imma rafi'atul lisayyi'ati dan wannan jarabawa tana iya zama dalilin dauke maka zunubai wa imma rafi'atul lidarajati ko kuma ta daukaka darajarka wata darba da gani a duniya da talauci da rashin lafiya da kunci da damuwa da gobara da kare tattalin arziki da yunwa da fatara duk wani abu da ka gani a cikin bala'in duniyar nan da Allah ya zuke kana musulmi ko dai ya zama kai zinubai ne wannan kankara ce ga zinubanka ko kuma baka da zinuban to wannan daukaka daraja ce gare ka a wurin Allah madaukakin sarki amma fa sai kai hakuri yace bi khilafi ahwali ahli Allah Aliyu al-Qari yake cewa amma banda halin ƴan wuta fa innahum fi halil ma'asiyah fi dunya dumu su ƴan wuta a duniya saban Allah suke wa fi halil uqubati fil uquba sannan a lahira kuma suna cikin uquba Allah ka kare mu karshe sai yake cewa fa huwa mahmudun fi kulli halin shi Allah abun godewa ne a kowane yare sai kan kata da sallah dole ji kai katun fatiha yabo ne a farkon ta in kai da sallah zakai tasbihi a ciki akwai yabon Allah idan aka zo za a fara darasi ko za a fara huduba ko duk wani jawabi na kirki ana fara da godewa Allah ne babu wani abun arziki da za a fara ba a fara da yabon Allah a cikin sa duk wani yana cikin misalan walahu alhamdu fil ula anan duniya kun ga yadda godiya take kewayawa a cikin rayuwar mu ku ai kuma ra lafiya ne kaje gaishe shi aka ce wani ya jiki indai mutumin kirki ne mai zai ce alhamdulillah mun godewa Allah ko mun tsanani kuwa alhamdulillah nan ba zai fasa fadin ta ba in kaje ya fara cewa to mu dai muna cikin jarabawa to wannan ya fadi jarabawa ke ya fara tsanin Allah bai kyauta masa ba ko mun gane jama'a ko mara lafiya ne musulmi yana kwance a gadan asibiti ko a gida ciwo ya ci ya ci ya ci amma da ka ce mishi wani ya jiki sai ce alhamdulillah to wannan shine musulmi kenan jama'a mu kula da wannan godiya da muke ganin ta kar mai wasa da ita bautar Allah ce to wa amma fil akhira to kaga a lahira kuma babu bauta gidan jin dadi ne ga mu'minai waɗanda Allah ya musu rahama Allah ka sama ciki sai kuma gidan uquba ga kafirai da munafikai da masu saban Allah Allah ka tsare mu daga wannan gida to amma me yasa ha a aljanna ake yabon Allah a lahira akwai yabon Allah shine suka ce li annahu sana'u hamdin wa laysa sana'a ibadatin ana yabon Allah ne dan kara jinjina mai ba ana yabon Allah ne dan bauta ba an riga an gama bauta da haka zaka ji Allah yana bada labari irin yanda ƴan aljanna suke yabon sa kaman fadin Allah a cikin Fatir da yake cewa jannati adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a Allah yace wa libasuhum fiha harir sai yace wa qalu alhamdulillah aga ƴan aljanna da Allah ya faɗi cewa za a shigar da su aljannatuku wanda suke a sa musu kayan lu'lu'u da kaya na zinariya Allah ta sa mu cikin su sai Allah ya ce wa qalu alhamdulillah sai su dinga cewa muna gode wa Allah allazi azhaba annal hazan wanda ya tafiyar mana da bakin cikin rayuwar duniya da bakin cikin tsayuwar kiyama da bakin cikin duk wata damuwa inna rabbana laghafurun shakur lalle Allah ubangijin mu mai girman gafara ne kuma mai gode wa dan abin da muka yi ne wanda bai kai ya kawo ba haka yan aljanna suke fara game da Allah ba mu labari a nan wajen Allah ya saki ba mu labari a cikin suratul zumar fadin Allah a karshen ta da yace wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara kuma sai a tattara waɗanda suka ji tsoron Allah ubangijin su a raka su zuwa aljanna Allah ka samu a ciki sai Allah karshe yake cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada suna cewa Allah ubangiji wanda kai mana alƙawari ka cika mana ya Allah mun gode wa awrasana al-arda Allah wanda ya gadan mana da wannan ƙasa ta aljanna akwai maganganu akan wace ard ne ko dai aljanna ko kuma a nan duniya wallahu ala kar mu sake dajiya ta yawa ko awrasana al-arda suka ce na tabawwa'u fil jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilina ga munan muna kaiwa mu kawo muna fantamawa mu muna sharoli mu aljanna inda ba ga dama suka ce madalla da ladan waɗanda Allah ya karba yakin su Allah ka samu a cikin su haka a cikin suratu yunus Allah yana faɗan cewa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani waɗanda suka yi imani kuma suka aiki nagari Allah yana shatar da su da imanin su tajri min tahtihimul akwai min go min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, sai Allah ya ce da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Abinda suke fadi a zanna kiran da'awahum fiha subhanaka allahumma, abinda suke ambata cewa sarki ya tabbata ga Allah, sannan wa tahiyyatuhum fiha salamu, gaisuwarsu a cikin aljanna aminci aminci aminci, wa akhiru da'awahum magana ta ƙarshe da suke ce alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan shine abin da ɗan aljanna suke ciki jama'a. Shi yasa yana daga cikin rudin shedan kaji mutun yana cewa za a je aljanna ayi wani abu da ya kama da fasikanci, wannan isgiri ne jama'a. Kuma tace zai je ya zama dan wuyuwi ko ya zama dan shaye-shaye ko ya zama dan daba, babu irin wannan abu a aljanna. Mutane suna ambata san amanin wai falalaci suke nema, ba haka bane. Kaji irin magana ɗan aljanna. Kuma na gani ya jama'a tasbihi ne subhanaka allahumma wata yi tun fiha salam, ana daba ya za a samu salam. Kuma ana daba a ce aljanna akwai shaye-shaye da guje-guje da motoci da ana cire abin nan salansa ana ihu a gari, kaga ai babu salam ko. Wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan aljanna kenan jama'a. Al-Imamu Tirmidhi ya ruwaito wani hadisi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda. Musa al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa idza mata waladul abd, idan dan bawa bawan Allah dan sa kankani idan ya rasu, idan dan ka karami shin dan nan mace ne ko namiji, kai bawan nan mace ce uwa ko namiji uba, sai Allah ya jarabce ka da mutuwar karamin da. Qala Allahu li mala'ikati, sai Allah ubangiji ya ce wa mala'iku masu daukar rai, qabattum walada abdi, kun je kun anshi ran dan bawa na, fa yaqulu na'am, sai kware ku Allah kai ka samu muje mun karbi ran shi, fa yaqulu qabattum thamarata fu'adihi, kun dauke masa sanyin zuciyarsa, qalu na'am, sai ce ya Allah eh kai ka samu, fa yaqulu Allahu ta'ala, sai Allah ya ce fa ma za qala abdi, to da kuka je kuka kashe ɗansa kuka ɗauko ran ɗansa jinjiri ko ɗan ƙarami yaro irin wanda yake da shiga rai din, mai bawa na ya ce fa yaquluna, sai su ce hamadaka wastarja, cewa yi na gode wa Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, aka ce baban wani ya haƙuri ya ce alhamdulillah, ya aka ji da haƙuri alhamdulillah, ba haka ake wajen ta'aziyya ba. To wannan cewa da kake alhamdulillah alhamdulillah din ai mun gode wa Allah, dama Allah shi bayar shi ya karba, dama nashi ne, mutum bai wuce lokacinsa, wannan imanin da kake yi. Fa yaqulu Allahu ta'ala, sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamd, sai ce ku je ku gina wannan bawan nawa gida na musamman aljanna, kuma a sa wa gidan suna gidan godiya. To akwai gidan godiya a aljanna na mutanen da suka haƙura da musibar mutuwar ɗa ƙanƙani, wannan yana daga cikin amfanin godiya ga Allah musamman a lokacin musiba. Allah ka tsare. Idan muka kalli hadisin shafa'a, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin ceto da zai rana alkiyama, wanda dukkanin annabawa za su tsorata su kasa yin komai tun daga kan Adam uban mutane alaihi salam zuwa annabi Nuhu manzo na farko alaihi salam zuwa annabi Ibrahima uban annabawa mabambanta alaihi salam zuwa annabi Musa wanda yake magana da Allah zuwa annabi Isa wanda ruhul lahi ne, kowannen su zai dinga cewa a tafi gunwa ne a tafi gunwa ne, ba zan iya ba a tafi gunwa ne, karshe har a zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma dama Allah ya mishi alƙawarin cewa zai bashi wannan maqaman mahmudan, matsayi abin yabo ranar alkiyama, to shine wannan wanda kake masa addu'a bayan kiran sallah din. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha, to anan sai yake bada labari yake cewa zan je wa yulhimuni mahamida ahmuduhu biha, sai Allah ya kimsa mini wasu sababbin kalmomin yabo wadanda zan yabi Allah da su. Annabi ya ce la tahdhurni al'ana, a yanda nake baku labari ne ma ban san karatun ba, sai a ranar ne Allah zai kimsa mini su, fa ahmuduhu biha ko bi tilkal mahamid, yace wa akhru lahu sajida sai na yaba wa Allah da waɗannan yabo kuma na fa'ile su da gaban Allah haka yake cikin Bukhari da Muslim sannan Allah yace tashi tambayi abin da kake so a baka nemi ce ta wanda kake da cuta a baka ce ta to kaga anan ma zai wa Allah yabo ne yace zan mishi wani yabo na musamman da abin da Allah ya ainihin kimsa mu dan uwa masu albarka abinda waɗannan duka dalilai suke gwada mana shine muhimmancin yabo na Allah madaukakin sarki da fadin alhamdulillah a cikin rayuwar dan adam a cikin halin jin dadi da kunci da tsanani da sarari da talauci da wadata da lafiya ko rashin lafiya duk inda ka samu kanka ka zama mai yabo ga Allah daga baki har zuci kai wata furta alhamdulillah kana cewa mun gode wa Allah din da muka samu kanmu wannan ya tasiri sosai wajen ka samu shiga a wurin Allah madaukakin sarki shi ya zama ga cewa a cikin ibadojinmu babu abin da ya kai yabo din yawa da godiya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin sallar shi ta dare kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim idan ya miƙe daga cikin addu'o'in da yake cikin adiyatul istifta kamar yadda Ibn Abbas ya ruwaito Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya miƙe cikin dare yakan yi addu'a yace Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna anta al haqq wa wa'duka al haqq wa qawluka al haqq wa liqa'uka al haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni la ilaha illa ant kuna daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a daddare a wajen sallarsa kaji yakan fara da Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard ولكن الحمد أنت قيوم السماوات والأرض يا الله مريات تبت غريكا كيني حسكن سميد كسا سنن مريات تبت غريكا يا الله كيني ميس أيوة أكن سميد كسا ونكي ونا غرونا يا إسكو يا إسي نونا منا أبنى كيشكين يبن الله دفدن الحمد لله أقوان حالي دفما مهمان شنطا دفلالد دا كيشكي idan kana yi a duniya don Allah ya so zaka shiga cikin wanda zasu yi a lahira ajin waɗanda kawai aka togace su ne ɗan wuta da aka ce wa na'uzu billahi min hali ahli nas kadai ne babu yabo a cikin harkar su amma ɗan aljanna a duniya yabon Allah suke a kowane hali kamar yadda aka yi misalai ne kawai waɗannan a gurguje sannan a lahira kuma mun ji su ma har ila yau da ɗan aljanna zasu ci gaba da yabawa Allah har bayan su shiga aljanna Allah ka sa mu a ciki sai Allah madaukakin sarki yake cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawmil qiyamati kul ka ce ma mutanen makka ka ce wa mutanen ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ya kuke ganin al'amari me za ku ce ina za ku samu mafita in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada inda za a kaddara Allah ya sanya muku dare ya ci gaba da tafiya babu wayewar gari sarmadan wato abada da'iman la yanqati da Allah zai bar muku dare gari ya ki wayewa ila yawmil qiyamati har tashin alqiyama wanda tunda a ƙarshen alqiyama za a wargaza wannan tsarin na dare da rana za a fasa sama idan sama'un shaqqat wa azlat rabbiha wa huqqat kagan sama ta fashe shikenan da wata da rana da taurari da za su fadi saboda wannan nizam din zai lalace sai a fara wani sabo na lahira to ya kuke ganin da za a ce daga yanzu da ake saukar da wannan aya ko daga yanzu da mu muke jinta a ce yanzu da ranan da muke ciki gari ba zai waye ba daga nan har tashin alkiyama man ilahun ghayrullahi ya'tikum bibya wane ne a cikin wani abun bauta naku wanda ba Allah ba wanda ya isa ya kawo hasken rana afala tasma'una wai ku ba kwa ji ne ba kwa jin magana ne tasma'una anan wato jin magana irin na ji kuma a bi aikin shi ba ji kawai na saurare ba Allah ya sake cewa kul ara'aytum ka sake ce musu shin me kuke gani in ja'alallahu alaikum an-nahara sarmadan da Allah zai sanya muku rana ta tafi abadan dare yaki ta fito ta ki faduwa man ilahun ghairullahi ilamul qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi wane ne wanda ya isa kuma bayan Allah da zai kawo muku dare wanda kuke natsuwa a cikin sa afala tumsiruna ku ba kwa gani ne sai Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahama tausayin da Allah yake ji naku ja'ala lakumul laila wan nahar shine fa Allah ya kawo dare ya kawo wuni li taskunu fi dan ku samu natsuwa a cikin na farkon al-laila walitabtagu min fadlihi dan ku tashi annabiyin ku je ku nema ziki wannan shine ake cewa al-lafu wan nashr sai da aka ambace su duka biyu sannan ko ne aka ambace asalin amfanin shi ne kun a ce ja'al lakum al-laila li taskunu fi wan nahara litabtagu fi litabtagu min fadlihi sai aka ambace zaka ce ja'al lakum al-laila wan nahara litabtagu min litaskunu fi da ana nufin su bai sai a ce litaskunu fihi ma watabtagu walitabtagu min fadlihi fihima amma sai aka ce litaskunu fi aifil layl domin shi dare asalin shi lokacin nasuwa ne walitabtagu min fadlihi dan kuma ku nemi azziki da rana wala allakum tashkuruna kuma dan ku dinga godewa Allah wannan nan da kake kaji kayi aiki ka gaji aikin gona ne aikin office ne kasuwa ne kasuwanci ne a taba kake yi direban mota ne kai ma'aikacin gwamnati ne dan kasuwa ne kowane iri ne karshen wuni zaka ci ka gaji ka koma gida ka kwanta jikin yana da wani tsari da Allah ya mishi wannan baccin da kai sai ka tashi kai gaji jikinka ya koma fresh duk wannan gajiya ta bacci ko to wannan kar ya ishe ka ni'ima a wurin Allah ya ishe ka ni'imar da zaka gode wa Allah nan Allah madaukin sarki yana umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ya tambayi larabawa da sauran al'ummomi game da wannan ka'ida game da wannan abin yaya suke gani da za a ce dare zai ci gaba da tafiya babu rana ko rana ta ci gaba tafiya babu dare wane ne ya isa ya kawo canjin idan Allah yake ya kawo kuma me suke tsammani zai faru da rayuwarsu na damuwa da shiga kunci sannan me zai faru idan rana ta ci gaba da wanzuwa ko dare ci gaba da wanzuwa babu nasuwa kenan babu juyin juye hali babu lissafin ma yau shekara kaza ko kwana kaza ko wata kaza domin sai an kwana tashi za a yi lissafin to wani abu da aka samu rana ba ta zuwa aure ne shi biki ne ranar yancin ƙasa canza mulki duk ba za su zuwa babu wani abu da zai faru ba shi da za a baka ba sai za a biya ka ba sai an lissafa kwanakin ba to sun ki zuwa albashi wata ba zai ƙare ba lantana biya ya za a yi kenan kawo komai ya tsaya cik ya mutane suke tsammani da Allah zai yi haka da jikkunansu da ayyukansu da damuwoyinsu da sun wanzo a yadda suke ba tare da ainihin sun canza ba to rahama Allah ce da ya caccanza wannan yanayi aka zama yadda ake dinnan amma yana daga cikin ɗabi'ar dan adam idan abu ya kusa da shi sosai bai ganin falalarsa saboda tunda aka haife ka kake ganin ana dare ana rana kana ganin kamar ba wani abu bane kamar kawai islo ba Allah ya tsare wannan aya tana da mas'aloli da yawa waɗannan tagwai ɗin ayoyin nan da kuma murfin su ɗin nan ta 73 suna da mas'aloli da yawa a cikin su zamu tsatsinta abinda Allah ya huwace mana insha Allah a wannan darasi ta kila kuma da darasi ɗaya ko biyu da zai biyo baya a farko zamu fara duba zuwa ga lafazin ja'ala da Allah ya ce in ja'alallahu alaikum lafazin ja'ala yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anoni mabambanta daga ciki yana zuwa da ma'anar shari'a shar'anta abu sanya abu ya zama addini ko doka kamar da Allah yake cewa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha Allah yake cikin suratul ma'ida kenan ko Allah bai sanya ba ma'ana bai shar'anta a ce ga wata dabba wacce wai za a aje ta ba a cin naman ta ba a hawan ta ba a shan nonon ta so ta yi shekaru kaza kudan ta haihu so kaza Allah bai shar'anta wannan Allah bai kawo wannan shari'a ba ku ne kuka kawo ta yaku maguzawan Makka sannan yana zuwa da ma'anan al-khalqu halitta shine to anan qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla ay in khalaqa Allahu al-layla da Allah a halittar da yake gare ya sanya shi ya zama sarmadan ya zaku da irin fadin Allah waja'al al-laila wan naha da irin fadin Allah wa huwa allazi maddal arda waja'al fiha rawasiya wa anhara ay wa khalaqa fiha rawasiya ya hadici duwatsu wa anharan da koguna da ire-iren su shahidin dake gasgata wannan ma'anar ba kamar fadin Allah a wurare guda biyu kuka ga suratul a'raf Allah yace waja'al minha zawjaha waja'al minha zawjaha amma cikin suratul zai yace wa khalaqa minha zawjaha ya wannan kenan da ja'ala da khalaqa ma'anarsa dai game da wannan ana magana akan halittar Hawwa'u alaiha salam Allah ya wuce kita wa ja'ala minha zawjaha a cikin farkon suratul nisa a cikin a'rab kuma sai yace wa khalaqa minha zawjaha afwan anan ko can kuma yace wa ja'ala minha zawjaha saboda shine shahidi da ake tabbatar da cewa lallai lafazin ja'ala yana zuwa da ma'anan khalaqa to amma akwai wata sarkakiya anan da ya kamata mu ishara zuwa gare ta shine abinda mu'tazilawa suka kawo musamman az-zamakhshari a cikin kashaf littafin shi al-kashaf an haqa'iqat tanzil da yake fassara fadin Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sai yace ja'ala anan ma'anan ta khalaqa saboda haka ya kare aqidarsa ta khalqul qur'an wanda aqida ce badila malamai ba su sassauci akan shi ba sun masa hujumi sosai suka ce sam ba haka bane annan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ma'anan shi inna sayyarna qur'anan arabiyyan kaman yadda Allah yake cewa fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahu ay hatta sayyarnahu hasidan khamidina kaga dan shi ma'anar sayyara shine canza abu daga wani mataki zuwa wani mataki to qur'ani dama Allah ya riga yayi zancan ya tanaje shi ya aji to sai kuma ya aiko da shi aka zo da shi aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sanda aka aiko shi shine sai Allah ya maishe shi zance wanda za a ji a hankalta Allah ya bashi wannan karfin hikima da fasaha kuma da can Allah da yake cewa fa madal tilka da awahu basu gushe ba wannan kurarin suke yi Allah ya ce hatta ja'alnahu ay hatta sayyarnahu har muka juya su zuwa gumene hasidan girbabbu khamidina waɗanda ba sa musu fa Allah ya halaka da su Allah ka tsare mu daga halaka har ila yau daga cikin ma'ani labd ja'ala a cikin alqur'ani akwai al-i'tiqad udurcewa kuma da Allah yake cewa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inathan sun kudirce a cikin zuciyarsu game da mala'iku waɗanda mala'iku bayin Allah ne sai su kuma kafirai suke kudircewa ai ƴaƴan Allah ne mata Allah ya ce ashahidu khalqahu suna nan ne aka da cin mala'iku suka gansu mata Allah ya ƙaryata wannan zance nasu to da haka yana zuwa da ma'anar al-i'tiqad haka yana zuwa da ma'anar fa'ala al-fi'l aikata abu kamar da Allah yake cewa kul ara'aytum ma ja'alallahu lakum min rizqin ay ma fa'ala abinda Allah ya aikata muku na arziki kuma sai gado ta ma'ana ha ila yau faja'altum minhu harama ma'anar shi kuma nan fa'ataqattum sai ku kudurce cewa akwai na haram a ciki akwai na halal irin wacce ma'anar ta al-i'tiqad da ta wuce mana sannan yana zuwa da ma'anar a sanyawa abu suna ana cewa ja'ala da ma'anar sanyawa abu suna kamar da Allah yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ay sammainakum mun sa muku suna al'umma matsakaiciya haka alladhina ja'alul qur'ana ibin ay alladhina sammaw wanda suka sanya qur'ani suna ibin ma'ana kalib suka ce ƙarya ne sannan tana zuwa da ma'anan abin nan har ila yau irin wanda da muka ambata a cikin tattaunawa game da khalaqa ma'anar sayrura kamar fadin Allah inna ja'alna qur'anan arabiyyan da kuma waja'alul mala'ikata alladhina hum wannan shine i'tiqad ko so mun ambaci wannan na gaba shine kuma takan zo da ma'anan canza abu daga wani hali zuwa wani hali wanda shi ma yana kama da at-tasir din kaman alladhi ja'ala lakumul arda firashan Allah ya sanya muku ƙasa, ma'ana ya sanya muku ƙasa ta zama makwanci ko abin takawa. Haka haka kaman faj'alahum juzazan a kisa Annabi Ibrahim ko da ya tsassara gumaka na ai sayyarahu hawwalahum juzazan yayi yayi gutsu-gutsu da su kamar yadda ake faskara itace a cikin suratul anbiya kenan da kuma irin fadin Allah a cikin kasas da muka wuce waja'alnahum a'immatan yahduna ai wasayyarnahum a'immatan yahduna bi amrihim lamma sabaru kana ganin wannan sai isa matsayin misali sauran kuma waqis ala zalika sai man Allah ka zuwa qadiya ta biyu a cikin wannan su waɗannan ayoyi waɗannan tagwayen ayoyi ina ce musu tagwaye ne saboda duk abin da ya shafe su kamar da zamu zo mu ji ayoyi ne iri daya bambanci su ga wannan qul a'udhu bi Allah alaykumul laila wancan kuma qul a'udhu bi Allah alaykumun nahara sai kuma bambancin cewa wannan an ce litaskunu shi kuma dare kenan a cikin aya ta biyu an ce litasku yatikum bilailin taskununa fi a tabarhu wa naharan ba a ce yatikum bidiya'in ba a faɗa abin da yake a cikin shi ba a faɗi tamshuna ko tabtawuna ba da kuma ƙarshen aya ta farko an ce afala tasma'una ta biyu kuma an ce afala tubsulun da zamu ta'arif ta'arudi zuwa ga menene sirrin waɗannan bambance wace insha Allah gurgudan hali to sai lafazin sarmada da aka ce wanda anan kawai zuwa cikin alqur'ani anan wurare guda biyu ne a cikin waɗannan tagwayen ayoyin ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan ja'alallahu alaikum an-nahara sarmadan ina jin da Hausa ma haka yake ji mishi gowa sarmadan ana faɗa da Hausa hakan nan yadda yake mansubin shi asali sarmadun shi kuma sarmadu daga saradani mimun din za'ida ce asali daga as-sardu as-sardu kuma shine at-tatabu'u wal-ittiradu duna linqita'i abu ya tafaruwa ya tafaruwa babu kakkautawa ko babu dakatawa shine as-sardu shine aka zo aka ce sarmat wani abu mamaki larabawa suna sa ma yansu suna sarmat amma na jin yanzu sun daina domin sarmat sunan sarmat da yake da sunan khalid khalid da ake sawa da to irin shi kuma eh haladu da ake cewa da Hausa to kuma ana iya cewa sarmat din da ke sarmat sun fi sa shi ga kiyamaci an taba tambayan al-Allama Ibn Baz Allah ya gafarta mishi game da sunan yace babu laifi ana iya sawa daddade tunda bai nufin ma'anar wai da gaske ne mutun ya zama khalidan mukhalladan amma dai yace gara dai a sama ƴaƴa sunan da aka saba ji Abdullahi Abdurrahman Ibrahim Isa Musa Hafsa da sauransu amma Larabawa suna sawa kaga jota nan ya saka ka dauka kai wani gardi ne kasan gardawa suna yin haka sai abu da Qur'ani da an ga idza waqa sai a ce to sunan take ne ko halati sunan take ne wata ma ga sunan ta wasariqatu dadda ana yi alarmumi da haka suke sawa aya suna Allah ya kyauta to almuhim aka ce as-sarmad shine wato sarmad shine abu wanda yake mai mutatabi babu inqita'i daga sarada sai aka ƙara nimu ya koma sarmad larabawa sukan fadi haka ga duk abin da yake tafiya yana tafiya babu kakkautawa babu tsayawa sauƙin ni'ima ne bala'i ne ko wani hali ne sai a ce sarmat kamar yadda tarfata bulul abd yake fada a cikin mu'allaka sai yake cewa la amriki ma amri alayya bi ghummatin nahari wala layli alayya bi sarmati yace ina rantse miki da rayuwarki ma amri alayya bi ghummatin nahari tsawon wuni ni ba na shiga cikin wani bakin ciki ko damuwa cikin farin ciki nake wala layli alayya bi sarmati kuma dare na ba tafiya yake babu tsayawa ba yana nufin wanda ke cikin bakin ciki cikin dare ai ka san zaka ga dare yayi tsawo ka kwana da bakin ciki a ce an maka mutuwa cikin daren nan sai gobe za a yi jana'izar ta zaka ga dare ya ki wayo ko kana cikin wata damuwa ko wani hali na kunci ko masu bashi suna jiranka duk idan ka shiga cikin damuwa to dare yana da tsawo ba haka bane wala layli alayya bi sarmadi kenan yace dare na bai da tsawo saboda dan kwalisa ne shi Allah ya kyauta abu na uku akan wannan ayoyi tagwaye shine duba zuwa ga cewa mas'alar ambaton dare da wuni a cikin alqur'ani ta maimaitu da yawa a ce dare a ce wuni a ce dare a ce wuni ana hada su Allah yana kwatanci da su Allah yana bayani akan sunnar dabi'ar halittar sa game da su Allah yana mana ishara zuwa ga wasu mabudai na ilimin kimiyya sararin samaniya da sararin ƙasa. Qur'ani ya zo da ambaton sa aurare da yawa. Wasu malamai suna lissafa su kusan sama da 90 inda aka ambaci dare da wuni, ko dare kadai ko wuni kadai, ko aka fade su aka yi kwatanci da su, ko aka yi nuni zuwa ga yadda suke shigan junan su ko su kai su kawo. Lokaci yayi to dama mun ce za mu dinga tsayawa minti 50 saboda kada lokacin sallar isha ya dinga kore mana, da kuma wasu ba nan kusa suke ba. Ina ganin bari mu saurara a nan to insha Allah mun sai mu tashi akan wannan kadiya ta shafi batun abin nan qadiyatul layli wan nahari fil qur'an insha Allah. Abinda muka faɗa game da dai Ubangiji Allah ya bamu ladan shi gaba daya, kuskure kuma da ya faru da karancin ilimi da rafkanuwa Ubangiji Allah ya gafarta mana. Allah Ubangiji ya sa mana yi cikin sa'a, Allah ya kyautata ayyukan mu da kuma jikan magabatan mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متع اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.